Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 kHz, 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Lord FM da Niya, sai kuma tashar mota VOA Africa mita 100.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, yanzu ma Daula Salim ce tare da Sarfila Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin mu na hantsi. A cikin shirin namu za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan ranar demokradiyya. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Sulaiman Muni Barma zai kawo mana. Daga nan kuma sai shirin jaridin kasar Ghana, sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aika mana, amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shin hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashim Gumel. Kasar Amurka da Poland sun saka hannu kan wata sanarwa da ke tabbatar da haɗin gwiwa kasashen biyu kan tsaro, wanda shugaban kasa Donald Trump ke nuna cewa ba fannin tsaro wato kawai ke tsakaninsu ba suna dangantaka mai ƙarfin gaske. Jiya Laraba, Trump tare da shugaban kasar Poland Andrzej Duda ya sanar da cewa Amurka za ta ƙara aika dakarunta 1,000 zuwa kasar Poland. Abinda har yanzu ba a sani ba shine ko akwai wurin da ƙarin sojojin Amurka 2,000 za su zauna a kasar. Da yake magana da ofishinsa na Oval Office, Trump ya bayar da shawarar cewa za a ɗauki dakarun ne daga ƙasar Jamus zuwa Poland. Trump ya janye batun ƙara yawan sojojin Amurka da ke nahiyar Turai. Shugabannin biyu dai sun kauce wa sanar da cewa sojojin da Amurka za ta aika ba na dindindin ba ne, lamarin da ka iya haifar da zaman ɗarɗara a ƙasar da ƙasar Rasha. Poland dai ta alƙawarin ba da tallafin aƙalla dala biliyan 2 domin ajiye ƙarin sojojin Amurka da wasu kayayyaki a ƙasar domin kauce ɓacin rai daga ƙasar Rasha. Amurka na ƙarfafa dukkan ɓangarori su kwantar da hankalinsu a lokacin da gagarumar zanga-zanga a Hong Kong ta juye ta koma tashin hankali jiya Laraba, inda 'yan sanda suka yi arangama da masu zanga-zanga waɗanda ke nuna adawa da ƙudurin ɗaukar masu laifi zuwa China domin a hukunta su. Jami'an 'yan sanda cikin shirin ko ta kwana sun jera akan tituna suna harba barkonan tsohuwa domin tura masu zanga-zangar baya, wanda wasu daga cikin suke ɗaukar shingayen da aka kafa akan tituna suna jifan 'yan sandan da su. Hukumomin asibiti sun ce akalla mutum 72 sun samu rauni. Wannan zanga-zanga dai ta tilasta wato majalisa su dakatar da zaman su na jiya Laraba, inda aka shirya tattaunawa akan wannan shirin dokar da ake neman a kafa, wanda ta janyo cece-kuce. Shirin ɗaukar masu laifi daga Hong Kong zuwa ƙasar China domin a hukunta su, tsarin da yake da bambanci wanda kuma ya sha suka daga ƙungiyoyin 'yan kasuwa da na shari'ar da masu wato rajin demokradiyya. A Washington DC, shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da tabbacin cewa China da Hong Kong za su magance lamarin bayan da gagarumar zanga-zanga ta koma tashin hankali. To labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Harkokin kasuwanci da zirga-zirga ababen hawa sun dawo akan tituna a birnin Khartoum, yayin da shugabannin adawar ƙasar Sudan suka amince da dakatar da yiwa gwamnati bore da yajin aiki. An shirya masu zanga-zanga da sojojin ƙasar za su koma kan teburin tattaunawa domin samar da hanyar da mulkin ƙasar zai koma ga farar hula. Sojoji waɗanda ke riƙe da mulki a ƙasar tun lokacin da aka tilasta shugaban ƙasa Omar al-Bashir sauka daga mulki a watan Afrilu sun amince za su saki fursunonin siyasa da suka kama, a cewar jakadan Habasha Mahmud Dirir. Ma'aikatar harkokin wajen Habasha ta ce baki ɗaya ɓangarorin sun amince da koma kan teburin tattaunawa da zuciya ɗaya domin samar da majalisar miƙa mulki ga gwamnatin farar hula. Amurka halin yanzu kuma ta naɗa tsohon ma'aikacin diflomasiyya Donald Booth a matsayin jakada na musamman a Sudan. Booth dai ya taɓa zama jakada na musamman a Sudan da Sudan ta Kudu ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Barack Obama. 'Yan sanda a ƙasar Rasha sun kama shugaban 'yan adawa Alex Navalny da wasu ɗaruruwan mutanen da suka halarci wata zanga-zanga a Moscow domin neman a hukunta 'yan sandan da ake zargi sun yi wa fitaccen ɗan jarida shari a cewar wata ƙungiya da ke sa ido. Kungiyar OVD Info da ke sa ido kan duk wani kamu da aka yi na siyasa ta ce jiya Laraba 'yan sanda sun kama akalla mutum 400 wasu daga cikinsu ta hanyar amfani da ƙarfi. Kungiyar ta ce 'yan sandan sun fara sakin wasu da suka kama yayin da ake tuhumar sauran da laifi. Gangamin da baya bisa doka ya biyo bayan wani hukuncin da 'yan sandan suka yanke na janye tuhumar da suke yi wa ɗan jarida Ivan Glonov, wanda aka tuhuma a makon da ya gabata da laifin an same shi da miyagun ƙwayoyi bayan da 'yan sanda suka ce sun samu ƙwayoyi a gidansa. Glonov, wanda ya yi suna wajen kwarmar jami'an gwamnati da cin hanci da rashawa ya musu katutu, ya musanta zargin da 'yan sanda suka yi masa. Hukumomi sun ce an yi watsi da tuhumar da ake masa ranar Litinin saboda rashin ingantacciyar shaida. Yawancin masu zanga-zangar na neman da a sabunta dokar da hukumomin tsaron Rasha ke amfani da su a kuma saki waɗanda 'yan sandan suka kama suke riƙe da su.
Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu in Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su akan bikin demokradiyya da akai a Najeriya, kamar yadda za ku ci a wannan rahoton na wakilinmu Hassan Umar Tambuwal.
Ranar 12 ga watan Yuni rana ce da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kebe domin bukukuwan ranar demokradiyya a Najeriya. A wannan rana ce jama'ar kudu maso yammacin Najeriya haɗa da shugabannin jama'a, shugabannin addinai, ƙungiyoyi, matasa da mata ke jawabai da bayyana tare da jaddada buƙatunsu ga shugabanni, kamar yadda wasu mata suka bayyana fatar su ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a mulkin sa karo na biyu.
My name is Shadi Hastrop. The president to ensure the rule of law. I think that's the most fundamental thing. That when people obey the laws, then everything will fall into place. Most people talk about fighting corruption.
Uwar gida Shade Hastrop tace ina son shugaban kasa ya tabbatar da bin doka da oda domin shi na abu mafi a'ala. Tace idan mutane suna bin doka komai zai zama daidai. Yawancin mutane suna magana a game da yaki da cin hanci da rashawa. Idan aka bi doka an gama da cin hanci da rashawa a kasar nan.
As a youth, what I'm expecting now is of this 5000 air power.
Matashi Akin Ogundele yace abinda yake fata ga shugaba Buhari a mulkin sa na karo na biyu ya haɓaka shirin nan na samawa matasa ayyukan yi, wato empower. Ita kuma wannan matashiya tace a karrama MKO Abiola.
To sunana Ahmadu Maitukwarimi Maitrade. To alhamdulillah yanzu dai muna sa rai yanda ya kokarta har wannan dokar nan da ake ta cece kuce a kai na matasa na kayyade ma musamman mai su shekaru a cikin mulkin nan a mulkin afarin fara. To yanzu ya yi kokari har ya sa hannu. To yanzu har wannan har an fara gani matasa sun shiga cikin siyasa na daidaiku. Muna sa rai insha Allah shugaba Buhari zai karfafa wannan abun kuma matasa ya sa cikin gwamnatinsa, musamman cabinet din shi wanda yake shine zai dauka ya sa matasa ciki, karfafa gwamnatoci su ma su sa matasa su san saboda a samu ci gaba na mai ma'ana. Domin dole ne in an hada hankali na matashi da wanda dawan sai kaga abun kasa ta ci gaba. To muna sa rai da insha Allah shugaba zai karfafa wannan karar na biyu next level kenan.
Wani makadi ya wasa MKO Abiola albarkacin wannan rana ta 12 ga watan Yuni.
Madalla a gaishe da Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Kama kaya,
wale,
wale,
wale.
Madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:12 na dare ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulaiman Mummuni Barma a makon jiya kun ji yadda kungiyoyin nakasassun jamhuriyar Niger suka koka akan mawuyacin halin da suka tsinci kansu ciki a sakamakon tafiyar hawainiyar da ake fuskanta wajen so mu fitar da kudaden da gwamnatin kasar ta ce ta yi tanadi domin tallafawa masu bukata ta musamman wannan na faruwa ne a wani lokacin da aka haramta sana'ar bara a titunan birnin Yamai fadar gwamnati a yayin da har yanzu nakasassu masu sana'ar hannu ke ci gaba da dandana radadin aikin rusau din nan da ya lutsa da shagunan su a 2016 to a yau zamu tashi ne daga inda shugaban kungiyar makafin Niger Nasser Musa ke jan hankalin gwamnatin kasar akan bukatar sake duba tsarin siyasar kula da nakasassu a ra'ayinsa zai fi kyau a fadada wannan aiki zuwa wasu ofisoshin ministocin na daban a maimakon ofishin ministan al'umma kawai
yanzu misali ka duka kamar minista tamu ta population ai ita a minista mai kula da duk al'umma na Niger gaba ɗaya da mu nakasassu da duka wanda ka ba su nakasa duk sun suka kashin minista kinta amma misali in ka duka ita ta adda bidiji duk dan karami gaba ɗaya cikin su dan birjin ta dan karami ne ga tana dimin bai ma kai ba miliyan 200 da aka bata kuma wajen kashewa ma sai kaga yan ka zo wani wurin assembly ita ta wadda bata kashe kudi kuma har yanzu cikin kudin da aka bata
ana shan kawa
fistfulah donc abana wanda ya kamata in dai ana so a taimaka ma talakawa minister kin population kin ya kamata a dibi birjin kinta da mu namu na kasasu da kuma na yan kasa duk gaba ɗaya tunda cin ka doka tunda an ci wacce population ako da yawa wanda a talakawa da yawa wanda ba su wani aiki sai minister kin ta population ta taimaka musu to iya zan birje kin ta dan karami ne kaga kullun za a gane akwai matsala babu taimako wanda za a yi don ku shine muka fata ke gwamnati DB birje kin na minister kin population da mu kan mu na kasasu da su wancan population ya kamata gaskiya Allah birje kin na adibe shi da ya kamata a taimaka mu ma kaman muna priority in fa ba ke kullun a DB a yanzu kasar gata mu tana cikin harakar yaki duk ita priority ko ko harakar elevage harakar agriculture ko ko in za sai mu kayan yan lokal ya zama priority to mu ma kan mu priority kan gaskiya tunda wacce ma mutun 2700 gare mu fa kuma wanga na resansamakin da aka yi 2012 tabbata na ako da yawa wanda ba a resansai ba hali yanzu muna kai miliyon da wani abu to kai jama'ar da an miliyon da wani abu in ka dauki shiga ban kasan jirma gaba idan ka zabe shi ko budan mai turma bai miliyon gura to mu kan mu muhim miliyon gura dena ya kamata DBM da kyawu a ce a mutanen ga abuna wanda ya kamata a kula da su a sa su cikin priority tunda mu dai mu yi karatu da dama muke ako da yawa an ka dauki ga shayu cikin mu wanda ba su iya aiki sai an taimaka musu na masu duplicate and backup ko kullaci za haka wanda sun ka tsuwa kai baka gani ka kashe kara 80 fisbra ya kamata a ce gwamnati ya fara kula da irin waɗannan saboda taimako muna fata a ce nan sun le plan national an hedde budget wanda za a taimakon person and backup kamar aje wanda sun ka tsuwa wanda komai aikin da an ka koya musu ba su iya shi akwai wasu wanda zaka iske suna da handicap kamar biyu ko uku mutum na wanda bai gani kuma bai ji kaga akwai mai aiki a kowuya fisula ya kamata a ce irin waɗannan gwamnati ya haɗa bidiye wanda suna ya kamata a ce ana zan taimaka ma tunda in ka tambaye mu on body de la federation duk ana iya resansan su mutum nawa na tsohon nawa na a gare mu sun kama da shekara 80 ko ko shekara 70 ya kamata a taimaka ba wasu babban kuɗi ne ba ya kamata irin su firma gwamnati samu ya taimaka musu kwarai da jama'a in ka dauka bisa harkar education nan sai mu ce firma alhamdulillah yanzu mun kai kamar shekara 4 zuwa 5 da minista ta education tana taimaka ma yara namu nakasassu masu makaranta kuma suna da budget wanda yana kai sai fahim miliyan 200 zuwa 300 akta a so kaya wanda gwamnati ka sa su kamar so kaya na ƴan makaranta su ma yaran mu minista ta education sai ta so kaya a raba musu kaga yara na wanda basu ma kai su 2000 ba amma can wajen education suna wajen miliyan 300 aka ba su to kaga wurin sai mu ce alhamdulillah in akwai minista da yawa wanda ya kamata su dauki example kin kamar minister kin lansai ma premier
mai kula da kananan makarantu
mai kula da kananan makarantu abu zai rage wana kan gaskiya yanzu minista kaga mai kula da na secondary shi bai ba yaran shi komai na superior bai ba yaran shi komai na formation professionnel bai ba yaran shi komai muna da dawa na kasa su masu aikin jardinage masu harakan noma kaga in yanzu minista na agriculture yana ce a ku tsaya akwai wanda kasa su cikin program kin zani bari ni ma in taimaka musu troisien ana taimaka ma dawa wanda ba su na kasa shi ma troisien sai ce a zai hidda wani budget dan in taimaka ma na kasa su kuma samu su benefit da troisien kenan don kaga abo ba a ce a bar mu kamar misali la population tunda an ce ai mu can na dunki population a'a akwai da yawa mun bunƙasa ta kowace minista ana iya samun na kasashe cikin wannan minista don abu zai rage ya ma population kuma zai taimaka ma mu duka mu handicapi akwai da yawa gare mu wanda suna harakar music suna haraka waka suna haraka sketch su theater duk ya kamata a ce minista ta renaissance don ta san kula da mutu ce a
wurin al'adu kenan
wurin al'adu bala a akwai adikafe suna harkar culture ba ku dila manar kin da aka taimaka ma valid ni ma minista na culture bare in taimaka ma wannan person adikafe in sa su cikin ɗan uwana mu valid
kuna daga cikin waɗanda aka gayyata fadar shugaban kasa domin shan ruwa albarkacin watan da ya gabata na azumin Ramadan yaya kun yi amfani da wannan dama domin sanar da shi cewa ga halin da kuke ciki wato shi shugaban kasa
lalle mun samu an faɗa mai kuma nan ma muna kai godiya kan gaskiya kaga da sai ka iske ma ya akwai bude baki wa'ancan da aka zan invite yanzu don shugaban kasa ya ji ma yana kira mun ma mu zo mu zama tare da shi a bude baki kwarai muna kai godiya kwarai tunda abana wanda ƴan uwanmu da kasa suna kasa na Afrika dole suna ganin mamakin nan kwarai da duk shekara muna samu tare da shugaban kasa mu zauna mu ci abinci a bude baki tare da shi
wato Afirka ta yamma gaba ɗaya ku kaɗai ne ke samun wannan gasar
mun samu nan gaba sa kwarai wallahi kuma suna jin dadi kwarai da Niger ta dauki example suna fata su ma cikin kasashen su a samu a zai musu irin gaurin Niger kai abana wanda Burma yana yi kuma mun faɗa mu cikin shi shugaban kasa matsalolin duk gare mu misali kamar yanzu ka ga na harkar bara da an ka ce an hana lalle mun ce mai mun dauki alkawari tunda akwai sumi wanda za a yi na shugaban kasa na Africa don kuma mun ce mutanen mu su tsaya gida su daina bara har bayan sumi mu gani abin da ya kamata to shi kanshi le president kin conseil de vie de Niamey sun dauki alkawari da yawa da ya kamata a taimaka ma jama'a to har yanzu muke maka zancen ga babu wani taimakon da aka musu suna gida babu taimakon da ya kamata musu suna sambe to shi kanshi mu har amma shugaban kasa adiba a gani akwai wani katon program din da ya kamata wani special haka ga ko konsai haka ga na person and decapi tun naga sadan kasashe kamar na Laraba suna da shi
to me yace muku shi
ah ya dauki alƙawari ya ce mu ga prime minister da rada minister ta mu ta population to lalle mun samu ay musu explain mun hada musu ga abin da muke so ay muna babban program wanda zai taimaka ma duka na kasasu gaba ɗaya na Niger ba wai sai an tsana Niyami ba to yanzu dai muna ji mu gani minister in za ta kira mu ko kaka ya kamata a ce a samu bunƙasa wannan program kuwa
to masu sauraro a nan shirin na yau ke kammala shirin na kasa ba kasawa ba na ci gaba da kokarin jin ta bakin ofishin minister kyautata rayuwar al'umma ko sashen kula da nakasassu a majalisar dokokin kasa akan korafe-korafen kungiyoyin nakasassu game da tsaikon da suke zargin ana fuskanta wajen so mu fitar da kudaden tallafin da aka ware musu a tsarin kasafin 2019 a madadin bakon mu na yau jagoran makafin jamhuriyar Niger Nasir Musa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
ya halitta dai dai abin da babai wai da baya juya sai bakarma ya
a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridin kasar Ghana
daga wannan labari daga jaridar Ghana Times Kotun koli ta yi waje da karar da aka yi akan hukumar zabe. Wannan da shine zamu soma sharhin jaridin na yau. Hukumar zabe dai ta kasar Ghana ta samu yaddi daga kotun koli ta ci gaba da takaitaccen rajistan masu zabe wanda tun farko aka dakatar da shi. Wannan ko bayan wata kara ne da aka kai dake bukatan a dakatar da wannan rajista wace kotun ta yi watsi da shi takaitaccen rajistan na masu zabe dai an shirya za a soma shine daga ranar 7 ga watan Yuni a kammala shi 27 ga watan na Yuni Daily Graphic an kame ɗiyan Ghana biyar da ɗan Nigeria guda uku dangane da garkuwa da aka yi da ɗiyan Canada nan jaridar ta ce mutum takwas aka kame dangane da garkuwa da aka yi da matan Canada su mutum biyu a Ahoju cikin jihar Ashanti waɗannan mun hada da ɗan Ghana mutum biyar da ɗan Nigeria guda uku an kama su ne a ranar Laraba da safi bayan a gudanar da wani atasayi wanda aka ento ɗan matan guda biyu waɗanda aka yi garkuwa da su tun a ranar Talatan makon jiya ministan labarai Kojo Fonkurma ne ya bayyana haka a wani taron manema labarai a nan birnin Accra ranar Laraba da yamma The Statesman jaridar The Statesman ta ruwaito cewar 'yan sanda sun kama Ofosu Ampofu wanda shine chairman jam'iyyar NDC jaridar ta ce rahotanni masu amshin gaskiya sun tabbatar da cewar 'yan sanda sun kama chairman jam'iyyar NDC wacce ita ce babban jam'iyyar adawa Samuel Ofosu Ampofu a ranar Talata rahotanni sun nuna cewar chairman na babban jam'iyyar ta adawa wato National Democratic Congress 'yan sanda sun kama shi ne suka kuma tafiyarsa zuwa gidansa inda suka gudanar da bincike sai dai bayan sa'o'i kimanin biyar bayan an yi masa tambayoyi an sallamo shi daga rikon 'yan sanda jaridar Daily Guide daraktan tsaron kasa ne ya jagoranci shirin ceto matan Canada biyu da aka yi garkuwa da su jaridar ta Daily Guide ta tabbatar da cewar wato daraktan tsaron kasa Colonel Michael Opoku shine ya jagoranci ainihin mission din ceto matan Canada din daga Kumasi waɗanda aka yi garkuwa da su kuma an tabbatar da cewar jagorar 'yan Najeriya dake da hannu a cikin garkuwa da 'yan matan Agawa Samson tuni an kama shi sauran 'yan Najeriya guda uku ne ke a cikin gungun masu yin garkuwa da matan na kasar Canada da kuma wannan muka iso karshe sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
So a gaishe da Ridwan Allah, yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin sakonnin da kuke kira kuke bar mana a tawayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya mun godewa Allah an gama bukukuwa na rantsar da shugaban kasa da kuma sabuwar ranar demokradiyya da aka ayyana bisa doka a Najeriya. To Allah ya sa a dace kuma Allah shirika.
Assalamu alaikum. Sunana Allah kuwa daga nan gari da karamar hukumar Labaran jihar Najeriya. Da Allah muna kira ga gwamnatin jihar Najeriya ta taimaka mana da ayyukan hanyoyi daban-daban. Musamman nan kauyen da muke gurin ana so ya raba ku zuwa kaukukan mu daban-daban kamar irin su Labai da Mina da kuma Kaduna Lamba. Muna da kauka da dama da amma halin dukkan su lalace. Dan Allah mai girma gwamnatin jihar Najeriya ka taimaka masaka kula da kananan hanyoyi da suke jihar Najeriya.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Sunana ya Hayadin Azare daga nan jihar Bauchi. Ina kira ga gwamnatin kasar Uganda game da hukumomin kiwon lafiyar kasa da su tashi haikan wajen daukar matakin dakile wannan cuta ta Ebola da ta barke. Don masu iya magana kan ce ice tun yana danye ake san kwarashe. Da zarar ya bushe sai da ya kare.
Assalamu alaikum sayan Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Muhammad Gagarawa daga karamar hukumar Gagarawa jihar Jigawa Najeriya. Sayan Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku ba ni wannan damar. Ni ba ni ra'ayina dangane da kaddamar da sabuwar demokradiyya ga shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya. Muna addu'ar Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya a Najeriya da ci gaba mu tsorewa hannu. Nagode da Hausa na muryar Amurka.
Assalamu alaikum. Sunana Ahmad Adam. Ina nan Banayan Dodi Street, Sojoji, Sabon Garin Zaria. Ina roƙon ku ne don Allah Alhaji Ali Kwara wanda yake san ƙwararri da 'yan fashi. Ba ma jin turai shi ba labaransa. Muna roƙon ku kulalibin shi ku mana fere da shi. Don mu ji me ya sa yanzu ba mu jin labaransa. Bayan ga sakantunin 'yan fashi da barayi kuma na yawa. Ina muku fatan alheri. Shi ma ina mai fatan alheri ku huta lafiya.
Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe, bari mu ba Sarfilu waje ya dawo mana da takaitattun labarin duniya.
To a takaice, ƙasar Amurka da Poland sun saka hannu akan wata yarjejeniya da ke tabbatar da haɗin gwiwar ƙasashen biyu akan tsaro, wanda shugaban ƙasa Donald Trump ke nuna cewa ba ma fannin tsaro kaɗai ke tsakaninsu ba, suna dangantaka mai ƙarfin gaske. Jiya Laraba, Trump da shugaban ƙasar Poland Andrzej Duda sun sanar da cewa Amurka za ta ƙara aika dakarunta 1,000 zuwa ƙasar Poland. Abinda har yanzu ba a sani ba shine ko akwai wurin da ƙarin sojojin Amurka 2,000 za su zauna a ƙasar. Amurka na ƙarfafawa dukkan ɓangarorin su kwantar da hankalinsu lokacin da gagarumar zanga-zanga a Hong Kong ta juye ta koma tashin hankali jiya Laraba, inda 'yan sanda suka yi ta arangama da masu zanga-zangar waɗanda ke nuna adawa da ƙudurin ɗaukar masu laifi zuwa ƙasar China domin a hukunta su. Jami'an 'yan sanda cikin shirin kota-kwana sun jera akan titina suna haro barkonan tsohuwa domin tura masu zanga-zangar baya, wanda wasu daga cikinsu ke ɗauke da shingayen da aka kafa akan titina suna jifan 'yan sandan da su. Harkokin kasuwanci da zirga-zirga ababen hawa sun dawo akan titina a birnin Khartoum, yayin da shugabannin adawa kasar Sudan suka amince da dakatar da yiwa gwamnatoci bore da yajin aiki.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu, inda za ku ci waɗansu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku kuma ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. Greg. Ni Daula Salim nake cewa sai kuma Allah ya sake haɗa mu.